Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar talata 7 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Dakarun kungiyar tarayyar Afirka sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fitattaki mayakan al-Shabab daga wani yanki. Saudiya ta ce kasar Iran ta yi abin da Saudiya ta kira takallar yaki. A yau Talata kuma shugaban Amurka Donald Trump ya isa Koriya ta Kudu a ziyarar da yake a yankin Asiya.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan Boko Haram sun ƙara kai hari da dare a yankin Madagalin jihar Adama.
Wai na take yanzu kuna dushe. Baka ji karani?
Za kuma ku ji cewa wasu mabarata a Borno sun kama aiki saboda
to mun baran ma guya tashi daga kan guragun ya koma kan masu kafa kin mun bar musu baran.
Za a yi kuma cewa an tsike shugaban hukumar wasan kokuwa ta jamhuriyar Niger amma ya ce
ba su da idini ne su yi convocation ina nan inda president na vice president bai da magana.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da bugawa kan tsarin shirye-shiryen zaɓe a Niger din, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkar asuba, fatan an tashi lafiya. Ga yadda duniya yake ciki. Dakarun kungiyar tarayyar Afirka da ake cewa AU a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fitattaki mayakan kungiyar Al-Shabab daga yankin Shabelle a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin. Shaidan gani da ido sun faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sun gano sojojin kungiyar AU akan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin Afgoye da Balad. Sun kuma lura cewa babu ƴan kungiyar Al-Shabab da yawa a yankin ajiyar Litinin. Aikin da kungiyar tarayyar Afirka ke yi a Somalia da ake kira AMISOM a wata sanarwa ta faɗi cewa an kaddamar da shirin ne bayan da aka samu bayanai kan cewa kungiyar Al-Shabab na kawo rashin kwanciyar hankali a babbar hanyar da ta haɗa Mogadishu da filin saukar jiragen sama na Val Dogle mai tazarar kilomita 90 arewa da babban birnin kasar. Val Dogle dai filin jiragen saman sojoji ne a da ke a yankin Shabelle inda dakarun Amurka ke horar da sojojin Somalia. Babu tabbacin ko harin da aka kai na jiya kan mayakan Al-Shabab wani bangare ne na har-haren da sojojin Somali da na AU suke yi, amma AMISOM ya ce shiri ne kan mayakan Al-Shabab kuma za a gudanar da shi sannan a hankali. Shekaru biyu kenan tun lokacin da kungiyar AU ta kaddamar da hari akan kungiyar Al-Shabab.
Saudiya ta ce kasar Iran ta yi abin da ta kira takalar yaƙi lokacin da ‘yan tawayen Houthi da Iran ɗin ke marawa baya a Yamal suka harba makami mai linzami kan birnin Riyadh. Saudiya dai ta tare makami mai linzamin da aka harba a filin jirgin saman Sarki Khalid ranar Asabar. Sojojin ƙawance da ke yaƙar ‘yan Houthi a ƙarƙashin Saudiya suke, wadda ta ce tana da ikon mayar da martani na soja a kan Iran ɗin. Ministan harkokin wajen Saudiya Adel Al-Zuwair ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa katsalandan ɗinda Iran take yi a yankin na kawo barazana ga makwabtan ƙasashe, tana kuma shafar zaman lafiya da tsaro. Iran ta musanta cewa tana baiwa ‘yan Houthi makamai, kuma ministan harkokin wajen Iran ɗin Muhammad Javad Zarif ya ciccaki Saudiya kan sanadin asarar rayuka da kuma rashin zaman lafiya a Yamal ɗin.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya isa Koriya ta Kudu a zaman wani bangare na ziyara da yake a yankin wanda batun shirin makaman Koriya ta Arewa ta mamaye ta. A yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu, ana sa ran Trump zai tabbatar da kudirin Amurka na kare kawayanta daga barazanar Koriya ta Arewa, yayin da ake fama da ƙarin zaman daddar a zirin Koriyar. A farkon makon nan a Japan, Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe suka amince cewa har yanzu akwai sauran abin da za a iya amfani da su idan aka zo batun Koriya ta Arewa. A cewar Shinzo Abe, je Litinin a wani taron manema labarai da yayi da Trump, ya ce babu wani amfanin zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa, kuma lokaci yayi da ya kamata a matsa Pyongyang lamba sosai. Bayan tararruka da suka yi a ranar ta biyu, Abe da Trump sun tabbatar da cewa batun Koriya ta Arewa ya kane ne tattaunawar tasu.
A jajibirin ranar zaben fidda gwani a Liberia, kotun kolin kasar ta sauke zaben har sai abinda hali yayi, tana mai nuni da damuwar da aka nuna ta cewa an tabka magudi a zaben farko. A jiya Litinin, a wani hukunci da ya yanke, babban alkali Francis Saye Kofor ya ce hukumar zaben kasar na gudanar da ayyukanta ba yadda ya kamata ba ta bakin sa, kuma ba bisa ka'idar doka ba. Yayinda take shirin gudanar da zaben fidda gwanin, duk kuwa da cewa akwai korafe-korafe akan zaben farko da aka gudanar a watan Oktoba, ba a tsayar da ranar da za a yi zabe a zagaye na biyu ba a tukunna. Manyan 'yan takarar biyu da suka hada da tsohon dan wasan kwallon kafan nan George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai an shirya za su kara da juna a zaben fidda gwanin. Amma sai dan takarar da ya zo na uku Charles Brunshne ya kalubalanci zaben a kotu, yana mai cewa an fitabka magudi. 'Yan takarar dai na fafatawa ne domin maye gurbin shugabar kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, wadda za ta sauka a bayan da ta kammala wa'adojinta biyu. Wa'adin shugaba Sirleaf zai kare ne a watan Janairu mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Daga ƙarshe a can ƙasar Zimbabwe kuwa, shugaban ƙasar Robert Mugabe ne ya kori mataimakinsa wanda aka taɓa zaton shi zai gaje shi. Koren mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa kila ya buɗe wa matar Mugabe Grace kofar zama shugabar ƙasa, wadda ta fito ta nuna sha'awar haka shekaru uku da suka gabata. A jiya Litinin ne gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa an cire Mnangagwa daga mukaminsa, kuma korar ta fara aiki nan take. Bayanin kore ya zo ne daga ministan yaɗa labarai Simon Kaya Moyo, wanda ya faɗa a sashen Zimbabwe na muryar Amurka cewa mataimakin shugaban ƙasar ya kasance mai nuna halayen rashin biyayya da girmama na gaba da yaudara da kuma rashin sanin ya kamata ko kuma nuna dattako. An daɗe ana ganin alamun korar Mnangagwa daga mukaminsa, amma sai ƙarshen makon nan da ya gabata ne, lokacin wani taron gangan matasan jam'iyya mai mulki a birnin Bulawayo, al'amarin ya rincaɓe.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, ɗan Boko Haram sun sake kai hari a yankin Madagali na jihar Adamawa da dare. Ibrahim Abdulaziz gari.
Mazauna yankin da suka fanzama sun kobe ne cewa kawo yanzu ma fa ba a san adadin waɗanda harin ya rutsa da su ba.
Kowa yana takai-takai yanzu kuna dushe. Baka ji? Yanzu baka jin kara ne?
Eh, to na ji kaman harbe-harbe ko?
Kana ji ba?
Wai babu jami'an tsaro ne wuraren?
Eh, to suna harta guda jami'an tsaro ne ke harwa da su yanzu.
Eh, to ga mutane dai gudu suke suna zuwa shuwa.
Wai kaman babu jami'an tsaro ne ta wuraren?
To, babu soja a shuwa, amma balle suke shuwa. Mobali kuma suna nan dan kaliba ne.
Shi ma da yake tabbatar da wannan hari da aka yi cikin dare, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce kawo yanzu tuni aka ƙara tura sojoji, yayin da kuwa ya buƙaci al'ummin yankin Madagali da Michigan su kwantar da hankulansu.
Kasan shi Madagali baya ƙarƙashin Adamawa Brigade, yana ƙarƙashin Chibok ne a Borno, so ina magana da su tun da zu kuma komai in Allah ya yarda za ta daidaita. Kuma sojoji suna kokari tun da su muna magana da su da ciyaman nan Madagali local government da kuma su manyan sojojin da suke wajen.
To, kamar wani kira zake wa al'umman ka na waɗannan yankuna da yanzu tuni ana gudu ana barin ayyuka da garuruka?
Kamar yadda nace dai, su manyan sojoji da ya kamata su yi wani abu a kai suna yi, kuma daga yanzu har su ba za mu dinga magana da su, domin cikin daren nan ma an ƙara tura sojoji zuwa kulaɗin haka. Kuma in Allah ya yarda zuwa da safe komai zai lafa, da Allah mutane su kwantar da hankalinsu
To wai koya shugabannin yankin ne ke ji da irin waɗannan sabbin har-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa a yanzu? Honorable Yusuf Muhammad shine ma shugaban karamar hukumar Madagali.
Ka san sojojin Madagali kalgu mai suna Onda Chibok. Shi birge commander na Ayola ko na movie ba zai control sojojin na Madagali ba. Ai ta ganin ma bai daidai ba. Daga Madagali ba ba gwamnati report ta abin da yake faruwa. Sai dai a ba gwamnati Borno. Intelligence report akwai cewa zai attack kula. Sojojin kuma sun fara wa manyan su na sama. Kuma ba doka action ba ta ga bai daidai ba suka.
Zuwa ne a mintuna ko kuma ɗan awowi kaɗan da harin da aka kai na kuna cikin wace da kuma wasu ƙauyuka da sansu kamar wani hali ake ciki a yankin ka yanzu
ba kowa gida yanzu gaba daya ko ba kaba kowa ya gudu wani suna dutse ba rana da gardi waye dai an fi fara kasa madagal kan gobe ba ai mu ne aka abanda ne Najeriya
hukumomin tsaro ba su kai haske baran gane da wannan sabbin hare-haren da ake kaiwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Kwa gaida Ibrahima daga jihar Adamawa kuma bari mu ketara zuwa jihar Borno inda wasu miskinai suka yi watsi da bara ga wakilin Harun Dauda da cikakken rahoton
In yadda na tadda wasu guragu na fama da sharan tituna a cikin garin Maiduguri kenan yayin da wasu suke dauke da sanduna wasu kuma na kan kekunan guragu wasu kuma na ja da gindi dukkanin su dauke da tsuntsiya suna fama da sharan wasu manyan tituna a cikin garin na dai tsaya ɗaya daga cikin manyan titunan dake birnin Maiduguri wannan soma da zanta da wasu daga cikin su na tadda suna wannan aikin sharan kamar haka
sunana Muhammad Abakar to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu gaba shine muka ce to tunda sun mutum sun bari mu bari mu fita mu yi wannan aikin dan gwamnati da roke mu fa mu nadi mun yarda da wannan aikin mu babban mu bar musu bara
Muhammad Ali
ne kamar da yana kuke sharewa ne
to mu je a takaice dai duk wani waje ne tolok kafin rana ta yi zafi za mu share har bai wuce karfo mu ba
ga wani malami na gaba shi kuma malami
sunana Alhaji Abdurrahman Kwankwatiya na yi matukan murna da na samu wannan aiki dan hatta irin baran da muke yi man masu kafa ma sun zo sun kwace mana baran shine muka ce to mu ma yi tunda Allah ya bamu zuciya ita ce kafa saboda haka muka ce wa shugaban ɗan shara bo sai fa wannan ya taimake mu ko da aikin shara ne in Allah ya ramu mu muna da zuciyar da zamu iya mu
malam Alfaqi Idris dai shine gaban kungiyar guragu na jihar Borno wanda kuma ya soma da jawabinsa kamar haka
kamar yanda ake biyan kowanne ma'aikacin na Bosefa 10,000 haka mu ma ake biyan mu amma duk da haka kuma muna roƙon gwamnatin jihar Borno ta tausaya mana a halin da muke ciki gashi mu na kasassu ne kuma mun yi zuciya mun shiga wannan aikin na shara ba wai dan karfin mu aka dauke mu ba kuma ba wai dan zamu iya ba dan a tausaya mana ne to muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Borno honorable Kashin Shatima ya taimaka mana ya fami nantin namu
Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno wanda kuma suka baiwa waɗannan matasan aikin wannan shara
yanzu yaran da muka dauka na maskinan nan ko kuma physically challenged mun dauki yara 30 ne amma mutanen da suka nema mutane ne guda 60 ne to sai muka dauki raban su da suka fara
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
haka ne kuma a gaida dan mutan biyu yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger inda a yayin da ake shirye-shiryen gasar kokuwa ta gaba sai wata takaddama ta kai ga wani bangare ya tsige shugaban hukumar wasan kokuwa ta Niger din Silabarma gare ka
Ainihi taron shikashikan hukumar kokuwar gargajiya da aka gudanar a tsakiyar watan jiya a Zandar ne ya yanke shawarar dakatar da Abubakar Ganda daga shugabancin hukumar ta Fenilit saboda zargin sa da furta wasu kalaman da basu dace da jagora ba kafin wani taron na daban da aka yi a nan Yamai ya bada sanarwar mayar da shi kan kujerarsa to sai dai ɗayan bangaren hukumar a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Adamu Haruna Hassan na yankin Agadez ya sake jaddada matakin dakatar da mutumin da tuni suke kira tsohon shugaba
ya zo ya musu maganganu zuwa ga magabata wanda bai kamata ba babba bai isgili sai ɗan kungiyar suka tsorata suka kira shi su zo su tambaye shi mene horo sai ce su bai sauraron su suwaye yanzu mu a yau mun gamu haddar da president kin Agadez da na Zandar da na Maradi da na Yame da mambar guda 10 na federation mu gwamnati daktar wannan yanzu mu shaida ma duniya Abubakar Ganda ba shi bane president an hudda shi a hudde yake bai da izinin bai komi
da yake mai da martani akan matakin dakatar da shi Alhaji Abubakar Ganda ya ce yana nan daram akan kujerarsa
ba su da izini su yi convocation renewed ina nan inda president na vice president bai da magana ba a cire ni ba a ce mini ga lahiri kai ba na uku zuwa yau ba rubuta mini ba a ce an dakanta da ni a wurin matsayi ba saboda shine ni har yanzu ina presidentin federation
tuni dai aka damka ragamar hukumar ta Fenilit a hannun tsohon dan kokowa Ali Dan Malam domin rukon kwariya ya kuma bayar da tabbacin cewa wannan rikicin shugabanci ba zai shafi gasar da ake shirin gudanarwa a watan Disamba da yake tafe a Damagaran ba.
Har mun yi an yi committee na ƙasa kuma duk inda aka ya kamata a ce na sa hannu a matsayina na president mai rikon ƙwariya na sa hannu na dauki alƙawari da iko Allah na bubbuɗe hannuwa wannan ƙwariyar nan dan kata ya tangal-tangal.
A wani taron aje da har yanzu ba a tsayar da ranar gudanar da shi bane ake sa ran tantance makomar Abuba Ganda, inji Alhaji Adamu Haruna Hassan na reshen Agades.
Allah ta yi mutum kau Allah ta yi shi sai an yi taro na ƙasa gaba daya shi ya dora shi kuma yanzu tun da abokanta sun huda shi an huda shi ya fita kowa duniya ta sani.
Sai dai hanbarallan shugaban ya ce zai gabatar da korafi gaban masu ruwa da tsaki a sha'anin wasannin motsa jiki.
Aisto suna neman kwanciyar hankali ko suna so su bata kokwace na zandar. Ni yanzu za ni rubuta maka su ne.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Baroma, kafin mu ci gaba ga sumunta.
Tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya ɗari ƙarshe a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kuma Attorney General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kano saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa 'ya'yan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin Zaria a watan Maris na bara.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayanin. Yanzu bari mu za ku da gefe Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan ne ke ba ni dama cewa kaga ɗan tarayya. ɗan tarayya ka ji tsoron su.
Jama'a muna fatan mun same ku da neman lafiya a shirin mu na saka mai wuya.
Mamudu Sulai, banga sai NDP da aka yi. Aka yi shi ne don a zama kurum don kowa in yana da magana ya kawo shi ya yi shi. Muka ga tun da aka yi election na bara opposition yana gudu ba ya so ya zama. Gashi ko in an yi zama ana taro tiyin su NDP sun ba majority ba ne. In ka ga wani yana kokari ya gyara kanshi ya gyara makanshi kai ma ka zo ka gyara makanka mana.
Sunana Mamashu da Sani Di Abba RDR canji bamu da matsala. Matsala tana nan ga masu iko. Saboda menene matsala tana nan ga masu iko? Saboda ba su so su yi gaskiya. Kaga sai ndefe da ake kullun ana cewa sai ndefe ake yi. In ka diba ko ce guda ne suke zuwa su je su yi taron su. Kamar yanda manyan mu suke hodi taro ne suke zuwa su yi na shan shayi, su sha shayi su watse. Saboda babu opposition, babu nuna fili a cikin tahiyar wannan. A tarihin Niger ba a taɓa bayin siyasa irin wannan. Abin da ya kawo haka saboda babu gaskiya ne a cikin abin. In gaskiya ce ake so a shirya, wallahi manyan mu yau ma ba su aje a zamna ba a tantamna a yi abin da za a hudda matsalar ƙasar ga da take ciki. Kowa ya san irin matsalar da take ciki a cikin ƙasar ga. Kuma rashin iya mulki ne ya kawo wannan abin, ba wai wani abu ne ya kawo.
To irin wannan cece kuce sai da karuwa yake a jamhuriyar Niger yayin da kasar take fuskantar batutuwan siyasa daban-daban kama daga maganar CNDP da Seni da kuma zaɓuɓɓuka ciki har da zaben shugaban kasar nan wanda ba za a maye shi ba sai nan da akalla shekaru kusan hudu. Ko da yake akwai maganar zaben yankunan kananan hukumomi ita kama na yinta a yanzu. A ɗaya bangare na 'yan adawa kuma akwai maganar shugabanci a gunsu tunda ɗaya daga cikin mutanen da suke takaho da su wato Hamma Amadu a lokacin da muka ɗauki wannan shirin da ya kam baya Niger yana can ƙasashen ƙetare. Ina kuma maganar da ake yi ta cewa a cikin jam'iyyar tashi mata Model Lumana akwai bangarori yanzu haka sun tusgo. To duk idan Allah ya yarda za mu taɓa wannan matutuwa ɗin zancen su ba zan da dangantaka su da shugaban ƙasa ma duk suna cikin shirin ne yau inda za mu sake mai da ragamar hannun wakili namu Yusuf Abdullahi domin ya ci gaba da jagorancin maharar da ya shirya a cin Yamai wacce ake tafkawa tsakanin Abdulmumin Usman na jam'iyyar da ke mulki ta PNDS tare da kuma Bana Ibrahim mai wakiltar 'yan adawa. Kuma yau za mu tashi ne daga yadda shi Yusufin yake tambayar shi wakilin na gwamnati a zaure ɗin game da makomar zaben ƙananan hukumomi.
Ina ka kwana game da zaben ƙananan hukumomi?
To, zaben ƙananan hukumomi wato abu ne wanda ya zo bisa ga kamar da muke fara haɗin ƙasa da aka ba da aka hito daga zabe aka ce to an gano kurakurai da yawa cikin wato dokoki da na abin nan wanda ke tafiyar da zabe. To aka ce ba za a yi wani zaɓe ba yanzu sai an gyara su. A gane ko? To aka yi wato zamanin harko wanda aka so gaba da kowa da kowa ya bada na shari'awancin sai NDP na harko wanda su suka kaurace ma ba su zo ba, to aka gyara wannan doka ta harko babba wanda ake cewa code electoral, aka kai ta assembly
yanzu akwai wata rana da aka tsayar da za a shirya wannan zaben,
to ba haidar rana ba, ba haidar rana ba,
to yau shi ake tunanin za a shirya wannan zaben,
to mu yanzu muna nan muna shirye yanzu an ba su duka majalisoshin nan na abin nan na karkara an ba su wa'adin wata shida, muna fata wanga shine wa'adi na karshe.
Ya kuke kallon shi wannan zaben na kananan hukumomi malam Bada?
To kaga wannan ne ke ba ni dama cewa kaga an tarayya ka ji tsoron su. Yau zancen da yake ya hosani da cewa cikin zuciyarsu babu yin zaben kananan hukumomin nan ko a 2020 ba su yi saboda in ba ka yi ka san lokaci yanzu ya zance ce ai lokacin da an kai Idris abin dabuwa intuna mai da cewa wa'adin mandakin su ya riga yayi mandakin shugaban kasa karewa
mai
kamata yi ayi zaben nan wanda ya kamata yi kenan na harko an ka gusar da shi lokacin nan mu ma mun yarda tunda sun ka ce a wane ne babu kuɗi da yawa babu wane ne
aka
ne sun ka fara cewa da dama ina zuwa
wannan lokaci ba magana kuɗi
sun ka ce ai ba a samu fiche electoral cikin lokacin da ya kamata mun ka ce miya a daga su lokacin nan dagan da ya kamata a yi da an zaben shugaban kasa ya kamata a maido a yi zaben nan
ga kananan zaben
an ka washe gari wanda wai kundin da an ka yi an ka sa an ka zaben su an kasa da shi an ka yi zaben ayan majalisa da shi wai sun ka ce a wannan wai kod abun ga fiche electoral
kuna
kun ka dawo ba su da niyan yin wannan zabe ko cikin shekara biyu bari in ba ka misali kage ya mai yanzu dai yace wai an kara ma ɗan abun ga wanda ke hukumomi kananan hukumomi an samu sabon wadi ne shi wata shi da ya mai sun rushe sun amshi tunda dama wai abin da ya dame su na ganin cewa ya mai har yanzu yana cikin hannu jami'a siyasa lumana an ka rushe ai inda ma ana iya cewa cikin kasa duk community urban ai ba ni yamai ka dai community dawo community urban yamai ita ta kadai ke hannu ɗan adawa
zai baka amsa
bukata ta fishe biometric bukata su ci
ba mu ho bana bari
bukata ku ci in baka
sani ajeran ba ku so
in baka sani
ba ku fishe
ba wai ba ma so bane amma ku ne kun ka gabatar da bukata kuka ce duk zabe ba za a yi shi ba yanzu sai an yi wannan fishe biometric
luwa sai la ko sai la
luwa electoral kuma menene matsala zaka ce zaka zarge mu da cewa mu ne ba mu son zabe abu guda mu mun so inda hanya da kai mun so su da kansu wanga matsala ta zo ya mai wanga lalacar an ka bar garin ya mai da datti da ruwa suna abin nan mun so inda akwai hanya ma wato inda doka ta tana da hanya su da kansu su canza wadannan abin nan
namu ne
a baka ce ya mai
ai na zuwa namu ne
wai baka ce na ku
bari president conseil de ville wanda an ya mai sun ka zaba ba ku kun ka hita shi ba
yawa to yanzu da ka zo magana ai ce kai moro ce dan saboda tana ga hannun ku
to za ku zaba wannan
bari
yanzu wannan babin da yake lokaci yana hararin mu tun mun lokacin baya da yawa malam Bana a kwanakin bayan jam'iyyar ku ta Modan Lumana ta kira wani babban taro reshen ta na birnin Yamai wanda garshin wannan taron kun da ko kuma kun ƙara kawo gomban ku daga shugaban jam'iyyar ku Hamma Amadu ko alhali kuma Hamma Amadu har yanzu yana kasashen waje shin ta yaya za ku kalubalanci zabe ganin cewa shi wanda kuke tunanin za ku tsayar takara din
baya cikin Niger
sai hamma mun san da ba yau bane ya bar Niger tun da mun ka bar masu rinjaye majority a 2013 ya bar kasar ka ya dawo lokacin da an ka so mu zabe ko bayan wannan yana kason hilinge ya samu rishin lahiya a wanda ke bisa iko sun ka bada dama ya fita ya tayi an ka kai shi ketare domin ya je yi abin magani to yau yana can amma gobe ai ba yau bane za
wato kuna tunani cewa zai dawo Hamma Amadu
bi iznillahi yau kuke tunani wannan amma bai da kasa in ba ni
yau yau ake sa ran Hamma Amadu zai dawo
to lokacin da Hamma Amadu zai dawo shi Hamma Amadu lokacin da azai nace maka bai da lahiya wannan ya sa hita lokacin da zai dawo shi zai dauki niyya ya hada mun ya ce mun ga lokacin da zai dawo kuma je mu tarbe shi kakan da mun ka so mu yi shi lokacin da an ka hana mu wancan zakkun shi yau lokacin da zai dawo zai sheda musu za mu gani tunda Hamma bai da kasa kuma mu mun niyya cewa Hamma ne zai tsaya matsayin dan takarar lumana lokacin zabuka masu zuwa
baka ganin wata kila yin haka kamar zai zama kuskure gare ku wata kila shi Hamma yake dawowa kuma
Hamma dawowa
zai zuwa babu wani dan takara
ne zuwa nace maka Hamma ho bai da kasa ban Niger
balabara ina magana da cewa akwai baraka cikin jam'iyyar ta model lumana
kun san na yi imani ce wani lumana party ce wadda demokradiya ta tabbata a cikin ta yau ba mu da wani shugaban kasa ai shugaban party in ba Hamma Amadu
wato kun ciwo kan barka da ke tsakanin ku kenan
babu ku on gazan tukkan wa an gana ɗan tarayya lokacin da sun ka ji ɗan abun da jarida sun ka kawo zantan cewa akwai abun da wani rishin jituwa tsakanin Muhammadu Yusuf da Bazoum sai sun ka kirkiro sun ka ce a cikin partin lumana ma babu ranar da Sumana Sanda ko Isaka Isuf ba su kiran Hamma Amadu su kwatanta mai cikin yi a ce cikin partin lumana da ya bar cikin hannunsu babu ranar da Omar Noma president par interim bai samu ba Hamma ga talho ya ce mai president ga abin da ake ciki ya kamata mu haka ne duk wanda ke leader kin partikin Hamma Amadu shine yau gobe har da za mu yi kongre kowa hanni ma yana da incin azar takara yin ina so lokacin nan ɗan partikin mu su za su je su yi zaɓe su ce ga wanda mun ka yarda da shi ya zagoranta partikin
yanzu ya za ka yau taron na kwanakin baya da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake Hamma din baya ne ya za ku kwatanta magoya bayan ku na nan yadda suke a baya kuka
to ma da lato a gaishe ku malamai a shirin mu na makon gobe mai zuwa Allah ya kai mu tamboyi guda biyu manya za mu yi kokari mu amsa me yasa kujerun ƴan adawa a majalisar dokoki suka kasa wuce 25 a duk shekarun nan duk da cewa yawan wakilan majalisar sai da karuwa suke yi ta dai kenan sannan ina gaskiyar jayin jil da ake cewa akwai tsakanin shugaban kasa Isu Muhammadu da kuma Bazoum Muhammad akan maganar tsaye da dan takarar shugaban kasa na zaben shekarar 2021 har wasu suna cewa wai yan giwayen siyasar guda biyu sun zo sun hadu suna gaisawa mutane har kallon suke yadda hannayensu suke musafaha din to yanzu dai muna godiya ga bakin mu Adulmumini Usman da Bana Ibrahim da kuma wakilin Yusuf Abdullahi da ya shirya mana wannan muhawara a cikin mai yayi kuma na ita muka kawo muku ita a madadin su ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC
to a gaishe ku yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumul ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
to a takeice zakarin kungiyar tarayyar Afirka da yake cewa AU sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fitattaki mayakan kungiyar Al-Shabaab daga yankin Shabelle a kuma tsari hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin shirin gani idan sun fada sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sun ga sojojin kungiyar AU akan hanya da kuma wani yanki ake noma tsakanin garin Ifor da Balad
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ita yani da wanda hada mana sautin Samuel Lamman Abo da injinan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hankali.